Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21 da 16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da yaura na Alhamis 28 ga watan Satumba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da sahabi Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Fiye da mutane 12,000 ne a kasar Indonesia suka gudu daga gidajensu saboda fargabar barkewar amon wuta daga wani tsauni. Yau Alhamis ake sa ran wakilan kamfanin Twitter za su gana da wakilan majalisun dokokin Amurka na wakilai da kuma ta dattijai. A jami'ar gwamnatin kasar tana fatar takawa ta 10 da jam'iyyar da ke kyamar baki take samu a kasar.
To kanin labaran kenan aka ji. A yau ranar 28 ga watan Satumba rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar faɗakar da duniya muhimmancin samun bayanai da kuma rarraba shi ga al'umma.
Bayan halin da za a iya samu daga gwamnati musamman abin da shafi haƙƙin jama'a da dukiyarsu tana da muhimmanci ƙwarai wajen tabbatar da cewa gabani sun yi wa mutane adalci.
Haka kuma a jamhuriyar Niger yau ce ranar da aka ware domin yaƙi da fataucin mutane.
Gwamnatin jamhuriyar Niger ta ayyana ranar 28 ga watan Satumba na kowace shekara ranar yaƙi da safarar mutane. Ta kafa doka ta tsaurara yaƙi da safarar mutane.
Daga nan kuma Jami Ali za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage, sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Fiye da mutane 12,000 ne a tsibirin Bali da ke Indonesia suka fice daga gidajensu domin gudun barazanar da take ƙara ƙaruwa na amon wuta daga tsaunin Agung. Jami'an ƙasar suka ce waɗanda suka gudun sun samu mafaka a sansanonin gaggawa 500 da aka kafa a faɗin tsibirin mai farin jini ga ƴan yawon bude ido. Haka nan ana ƙoƙarin kwashe shanu kimanin 30,000 da ke kiwo a da'irar kilomita 12 kusa da tsaunin na Agung. Hukumar agajin gaggawa ta ƙasar ta a jumma'ar makon jiya ne ta ƙara mizanin gargaɗin tsaunin Agung ɗin zai fara amon wuta wacce take fara motsi tun cikin watan Agusta. Rabon da tsaunin ya tada bori tun 1960 inda ya kashe fiye da mutane 1,000 tsawon shekara tana bori. Galibin sassan ƙasar na Indonesia yana kan yankin nan na tekun Pacific da ake yawan fuskantar girgizar ƙasa ko amon wuta da ake kira da'ira ko zoben wuta ko ring of fire da Turanci. A halin da ake ciki kuma hukumomi a Vanuatu sun ba da umarnin ala tilas ɗaukacin mutane 11,000 da ke wani tsibiri su tashi saboda barazanar amon wuta daga wani tsauni. Dubban mazauna tsaunin Ambe na ne wato ɓarkewar amon wuta daga tsaunin Manaro a 2005 ya tilastawa tashi.
A yau Alhamis ake sa ran wakilan kamfanin Twitter za su gana da wakilan kwamitocin kula da ayyukan leƙen asiri a majalisun wakilai da dattijan Amurka dangane da binciken da ake gudanarwa kan shishigin da Rasha ta yi a zaben na Amurka. Ganawar wacce za a yi a cikin sirri ta kwarar aikinsa Facebook shi ma ya yi irin wannan ganawar a farkon wannan watan. Har Facebook ɗin ya amince zai gabatar wa wakilan majalisar shaidar tallace-tallacen da Rasha ta yi ta dandalin da suka jibanci al'amarin da suke rarraba kawunan Amurkawa na siyasa. Ganawar da aka yi da kamfanonin masu fasahar sadarwa an gudanar da su ne a cikin sirri, amma kwamitocin majalisun duka biyu suna da niyyar gudanar da zama a bainar jama'a kan amfani da irin waɗannan fasahohi wajen karkata zaben na Amurka.
A jamus tururuwar mutane sama da miliyan 1 da suke neman mafaka a shekara ta 2015 cikin ƙasar ana ganin shine dalilin da yasa jam'iyyar da ake kira AFD a takaice mai kyamar baki ta samu kashi 13 cikin 100 a zaben ƙasar da aka gudanar ranar Lahadi da ta shige. Gwamnatin ƙasar tana fatar takawa goyon bayan da jam'iyyar take samu birki ta wajen ganin baƙin sun saje cikin hanzari. a cikin waɗanda suka shiga ƙasar a 2015 har da wani ɗan shekaru 24 da haihuwa mai suna Dilshad dan Iraki ne daga garin Sinjar ya tsere ne lokacin da kungiyar ISIS ta mamaye yankin ƙasar bayan yayi gwagwarmayar neman muhalli na dindindin yanzu yana zaune ne a sansanin marasa muhalli ya ce bai damu ba da ƙarin ƙarfi da masu kiyamar baki suke yi a ƙasar fitowa daga Iraki inda akwai tsoro Jamus ba wuri ne inda akwai fargaba ba tana bin tsarin demokradiya a madadin ina da sauran yan gudun hira ina godewa mama Markle kamar yadda Dilshad ya ga muryar Amurka cikin wata hira da ta yi da shi
to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shugaban Amurka Donald Trump ya ce masu kungiyoyin kwallon zare ka ruga na Amurka da ake kira football da turanci ba sa san hana ƴan wasan su durƙusawa a zaman zanga-zanga lokacin da ake rera taken Amurka domin suna tsoron ƴan wasannin nasu. Mr. Trump wanda ya dage cewa tilas a haramta wannan zanga-zanga a fadin kungiyoyin wasannin ya ƙara furta hakan ne a hirar da aka yi da shi cikin shirin talabijin na tashar Fox da aka nuna a yau Alhamis da safe a gogon Washington. Shugaban na Amurka ya ce masu kungiyoyin da ya magana da su ya ce suna cikin wani yanayi da ya zama tilas su yi wani abu. An samu ƙarin ƴan wasan ƙwallon zare ka rugar da suka tsiri wannan ɗabi'a ta durƙusawa lokacin da ake rerin takin Amurka domin zanga-zangan nuna rashin amincewa kan wariya da ake nuna wa tsiraru.
Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce gwamnatinsa ta ƙara ɗaukan matakai na karɓar nauyin matakan yaƙi daga rundunar sojin Amurka a daidai lokacin da Amurka da Koriya ta Arewa suke ƙara barazanar afka juna da yaƙi. A jawabi ga al'ummar ƙasar albarkacin ranar sojoji karo na 69 a yau Alhamis, shugaba Moon ya ce ta wajen ƙara iko da ƙwarewar ƙasar ta fuskar tsaro hakan zai rage dogaro da take yi kan ƙarfin sojin Amurka. Yin hakan zai ƙara gwada ƙarfinta a yankin kuma ya ƙara hana Koriya ta Arewa kawo mata hari.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Tuma da larana 28 ga watan Satumba rana ce da hukumar da ke kula da ilimi da al'adun gargajiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNESCO ta ware a matsayin ranar faɗakar da duniya akan muhimmancin samun bayanai da kuma raba shi tsakanin al'umma. Wakilin muryar Amurka a Lagos Babangida Jibrin ya ji ta bakin wasu ƙwararru akan wannan rana.
A shekara ta 2015 ne dai hukumar ta UNESCO ta amince da wannan kuduri da ke tabbatar da ranar 28 ga wata a matsayin ranar samun bayanai ta duniya. Bikin wanda aka fara tun a ranar 25 ga wannan wata na Satumba na gudana ne a ƙasar Tunisia, ƙasar da kuma aka yi ittifakin cewa yanzu haka ta fi sauran ƙasashe musamman masu tasowa hanyoyi ko kuma dokokin samun bayanai na gwamnati. Najeriya dai yana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da yanzu haka aka tabbatar da dokar samun bayanai daga gwamnati ko kuma jami'an tsaro, to sai dai kuma ba kasafai jami'an gwamnati ko ma hukumomi ke bin umarni na kotu na samun bayanan ba. Sau da yawa dai 'yan jarida ko lauyoyi na gabatar da bukatunsu na samun bayanai daga hukumomi ko kuma jami'an gwamnati, to sai dai kuma haƙonsu ba ta cimma ruwa. To ko me ke haifar da hakan? Tambayar kenan da naiwa Dr. Dallami Alasan, ƙwararre a kan harkar sadarwa a jami'ar Bayero da ke Kano.
Gwamnati musamman abin da shafi haƙƙin jama'a da dukiyarsu tana da muhimmanci ƙwarai wajen tabbatar da cewa shugabanni sun yi wa mutane adalci, shugabanni sun riƙe amana. Amma da yake kafofin watsa labaru ba muhimmanci suka ba ranar ba, za a ga cewa ba wani gangami ake yi game da wannan rana ba, kamar misali yadda ake gangami da bayanai da yawa a gidajen rediyo da kafofin watsa labaru idan ana maganar demokrasi a Najeriya.
To ko ya so 'yan jarida ke ganin irin wa'annan dokoki da ke tarnaƙi da ayyukan nasu a Najeriya? Ga dai abinda wani ɗan jarida da baya so na ambaci sunansa kuma ke aiki da wata kafa ta gwamnatin Najeriya ya shaida mani.
A gaskiya 'yan jaridu na huskantar matsaloli Wato zaka ga dan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu, misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati, kana neman bayani sai kaga ana wato ma sanyi-sanyi wajen baka bayanin, saboda ana ganin cewa kaman ko ka zo neman wani sirri ne zaka faɗa ma mutane, ko kuma wa'annan da kake neman wannan bayani daga wajen su kila akwai wani dan amundahana da ake a dan wurin da ba su son su faɗa ma gaskiyan al'amari.
To ko menene dokokin samun bayanan ya kunsa tare da ɗan ƙasa za su samu ƙwarin gwiwan neman bayanai da ya shafe su daga hukumomi? Ga dai Dr. Dallami Alasan.
To abu na farko da mafi muhimmanci da dokan ne shine cewa duk wani ɗan ƙasa yana da ƴanci ya nemi gwamnati ta bashi bayani ba tare da ya faɗi dalilin da ya sa yake son wannan bayani ba. Don haka idan ka je ma'aikatan ayyuka ka ce kana son ka san nawa gwamnatin ka kashe ne yin hanya kaza, ba wanda zai tambaye ka dan me kake neman wannan bayani. Doka ta baka ƴanci kawai a baka wannan bayani a matsayinka na ɗan ƙasa, kana da wannan dama, kana da wannan ƴanci. Na biyu, an baka dama kotu ta tilasta wannan ma'aikata ko wannan jami'in gwamnati ya baka wannan bayani don wannan jami'i ya hana ka. Abu na uku, an kuma tanadi hukuncin ɗaurin shekara ɗaya ga duk wani jami'in gwamnati da ya lalata bayani ko ya yi coge ko ya kokari ya canza wani abu a bayani da ya kamata a ba mutane. Abu na hudu shi ne, duk wani jami'in gwamnati da ya ga wani almundana ko wani barna ya bayyana wa jama'a, to doka ta ba shi kariya cewa ba za a hukunta shi ba, da za a ɗauki wani mataki a kansa ba. Abu na ƙarshe kuma shi ne, wannan bayanin da za a bayar an ce a cikin kwana bakwai dole a baka wannan bayani, kuma ba a baka shi na cikin kwana bakwai, to dole a bada bayani mai gamsarwa na abin da ya sa ba a baka wannan bayani ba cikin kwana bakwai.
A sakonta na bana dai domin wannan biki, shugabar hukumar ta UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Malama Irina Bukova, ta bayyana muhimmancin da samun bayanai yake da shi a tsakanin al'umma. Tana mai cewa maza da mata kowanne na da damar samun bayanai da zai taimaka wajen ci gaban yankinsa ko kuma ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To madalla a gai da Babangida Jibrin daga Lagos. Shekaru biyu kenan gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ayyana ranar 28 ga watan Satumba a matsayin ranar yaƙi da safarar mutane. Wakilin murya Amurka a birnin Kwanna Haruna Mamman Bako ya haɗo mana da wannan rahoton.
Tun shekara ta 2015 ne bayan an gano gawawwaki 93 a cikin Sahara, wanda yara 52 ne daga cikin su da mata 37 da mazaje 4, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ayyana ranar 28 ga watan Satumba na kowace shekara ranar yaƙi da safarar mutane. Haka ma gwamnatin ƙasar ta kafa doka mai lamba 2015-36 wadda ta tsaurara yaƙi da safarar mutane. A lokacin da yake wa 'yan ƙasar jawabi, malam Umaru Ahmadu, ministan shari'a na jamhuriyar Nijar, ya bayyana irin kokarin da gwamnatin kasar ke yi domin yaƙi da safarar jama'a. Madu'un wannan ranar ta bana shine kasafin aikin dokar yaƙi da safarar jama'a ta ranar 26 ga watan Mayu shekara ta 2015. Kuma ministan ya ci gaba da cewa gwamnati ya zaɓi wannan madu'un ne a bana domin kar ya rarraba safarar jama'a da safarar baƙin hauri, wannan ko domin sawar idanu a kan wannan lamari don samar ma waɗanda ake cuta a cikin wannan sha'anin abin dogaro.
A shekarar bana dai
jihar Agadez ce za ta karɓi bakuncin wannan bikin bayan wanda ya wakana a shekarar ta gabata birnin Tawa. Wannan damar ta yaƙi da safarar mutane da jamhuriyar ta Nijar ta sama gaba na samu haɗin kan ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko CEDEAO, kamar yadda wakilin ƙungiyar ke cewa a wata muhawara a talabijin ta ƙasa. ƙasa.
Laluwa Dunijar a shekar reprim le trafic illicite de migrants et en adéquation avec le protocole de la CEDEAO de la libre circulation.
Dokar ta janguriyar Nijar ta yaƙi da safarar jama'a ta na daidai da manufofin ƙungiyar bunƙasa tattala arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko CEDEAO. Ita dai wannan anniyar da 'yan ƙasar ta janguriyar Nijar suka ɗauka na sama jikinsu toka domin yaƙi da wannan mummunan manufar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bako, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11:15 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya, Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka, wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyi da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A saboda haka ga tambaya ta farko a yau.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Gajiya hajiya, gajiya muna bako barka da zuwa.
To, ce gaba yana jinka.
Hello?
Eh, muna jinka, faɗi sunanka kan tambaya.
Mu dai, yau, sunana Usman Nazbi.
To.
Daga sama su. Muna bako tambaya da Allah cewa mai kaman wa'annan hanyoyi na mu dai direbobi ne a matsayin ko sun sani ko ba su sani ba. Yobe ce da alhamdulillah an samu zaman lafiya, kowa ma ya sani kuma zaman lafiyan Allah da muna fata ya zama ma da woman ne insha Allah. To amma mu madrobobi ne muna da kuka da Allah, ko da sun sani in bai sani ba kuma ya zama kuka a gurin su. Akwai hanyoyin da daga dama tun idan muka arewa karfe 7 idan yayi babu daman su bar mu wuce ko daga ina muke. Shi ne daman bayanin mu. Akwai Demari, akwai Dauci, akwai kuma kamar zuwa mashigan gaidan haka. Da kuma dai a fahimtar mu dai gaskiya kaman birsarin nan ba a taba yin komai ba ma.
Wani ya yi tambaya maka bicin wannan akan cewa duk wani mataki da suke dauka ba suna yi ne don su kuntata mu mutane ba. Saboda haka yace kuma za a bincika a gani. To ba mutum na gaba ya tambaya, sai dai kana da wata tambayar.
To alhamdulillah idan ba mutum na gaba kuma ya tambaya.
To ba shi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai magana Sale Adamu.
To Malam Sale, yana jinka.
Tambaya mu anan shine akwai ana samu mata ko maza irin wanda ake ajiye su a idan kamar soja sun yi operation, ana samu mata wanda yan Boko Haram sun yi garkuwa da su, ana kawo su wurin sojoji. To idan an kawo su wurin sojoji, sojoji ne yaya ne suke yi saboda su haɗa wayana mutane da ƴan uwansu, saboda ƴan uwansu su zo su same su. Wani hanya ne suna bi?
To
wannan shi ne tambaya na ɗaya. Tambaya na biyu shi ne har yanzu kamar a Borno ta Gabas ana magana ana cewa babu mutane ta wannan wuri, amma ana magana har ana cewa sojoji suna kasuwanci a wannan area. Menene gaskiya a amali din? Shine tambaya na.
To General gare ka.
Hadida dai abin da nake so Usman ya gane, bayan da cewar ba ana yi don a mugun mu, akwai dalilai na ɗaruwa. Haka misali da akwai mutanen da suka yi amfani da sannan na biyu a inda kake magana kake cewa akwai mata ko maza da ƴan ta'adda na Boko Haram suke tafa da su garkuwa, ko in haka kai masu farmaki ko ko ya kake ni ko waɗanda suka
yana nufin waɗanda kamar aka kubutar in aka kawo su wajen sojoji, wani hanya ake bi a haɗa su da iyalansu?
to ya danganta ainihin da dangantaka sun da ainihin ruwa na ta'addanci. Yanzu misali sai mutum ya zo aka ce an tuto shi abin da ya kamata ka yi shi ne kula da lafiyar shi, kuma ana kula da lafiyar su suke gurgurdun hari. Sannan akwai jami'an tsaro waɗanda suke bincike na kwakwab su tabbatar da meye alaƙar wannan mutumin da ta'addanci na Boko Haram. Wasu ƴan ta'addanci Boko Haram suka yi abin da burtu hakan nan suka shigo jama'a. Kaga idan haka ne dole ne za a ɗauki wasu matakai, amma idan mutum haka nan ƴan ta'adda na Boko Haram suka tsare shi Allah ya sa aka kuɗo da shi za a yi bincike. Sannan wasu sukan akan mika su da iyalansu take yanke in aka gama bincike aka tabbatar da cewa tabbaci hakikar maganar da suke faɗi gaskiya ce. Wasu kuma ko da ba an yi haka ba a sauran dangi dole za a mika su a sansanin ƴan gudun hijira, haka ake yi. Sannan kuma zancen magana wai da ake zargin cewar sojoji suna kasuwanci musamman ma a kenihi da arewa Barnaba, kila yana magana dai gabacin Barnaba sai dai ya magana kila arewacin Barno. Mun ga waɗannan zargi ko su waɗannan mun mai da martani da cewar maganan nan ba haka nan take ba. Akwai wani wanda ya yi amfani da kafafen ya sada zumunta har yake zargin sojoji da kashe masunta, kuma wani magana mun bincika ba haka nan take ba. Sannan ko su wannan karamar hukuma da suka ce wai har taya mai yana ba da loka yana ba da wasu kuɗi da sauransu an bincike shi ba haka wannan magana take ba. Wata sa'a abin da nake so mutane su gane, su ƴan ta'adda na Boko Haram kin san an ce wai mai tuka mota da baki baya hatsari. Sun gane an hannun propaganda da suke saboda yanzu ba sa da tasiri, ba su da ƙarfin sai farmaki. To sun gwammace yanzu su rika yaudarar jama'a ta hanyar jita-jita da zargi na ɓatanci da sojoji da jami'an tsaro da makamantansu. To galibi idan waɗannan maganganun sun hito a yi tsandare a bincika da hankali, a yaushe mutumin da yau kullum yana riƙe da bindiga wanda duka suke da shi da har zai je wani kasuwa.
Kuma ya ma faɗi a kan cewa an ce wuraren ba kowa, to ko da wa zai yi kasuwancin?
Kawai na ba gaira ba saboda ba mutanen ƙwarai ne ke waɗin waɗannan jawaban ba. Su ƴan ta'addan ne suke wannan jita-jita ya ta'addan su zo su ɓata tsakanin sunayen jami'an tsaro a fuskar jama'a yadda za su ga bakinsu. Kuma hakikanin gaskiya ba haka ba ne. A kullumin mu muna gudanar da aiki mu tsakani da Allah, kuma so muke mu tabbatar da cewa zaman lafiya ya zanzu a waɗannan ɓangarori na ƙasarmu. Kuma har ta kai ga ma in ma har ta ɗaukar da ranmu za mu yi. Saboda haka zancen wani kasuwanci gaskiya ba ta taso ba. Duk kuma wanda yake faɗin wannan magana ko kuma yake yarda da ita, wallahi ba su yi mana adalci ba.
To yanzu da nake tare da kai General, misali yanzu mutum ya ga labari ta yanar gizo, tunda yanzu ana amfani da waɗannan kafofin sada zumunci ana yayata jita-jita. Misali idan mutum ya ga wani labari yana son ya tabbatar da sahihancin shi, wace hanya ko kuma waɗannan hanyoyi zai bi kamar zuwa wurinku?
Yanzu kamar yanzu a ce kece ai kina da lambobi wayoyi, kuma kina da hanyar da zaki ta fuskar yanar gizo ko kuma wasu kafafe na sada zumunta. Amma ga sauran al'ummar gari yanzu na faɗi cewa muna da lambar waya mai sauki lamba 1-3 wato 193. Kowane network za ka iya amfani da shi ka kira. Sannan kuma za ka iya kai ga koke wajen jami'an tsaro ko kuma sansanin soja mafi kusa.
To dama ba ni din ba ni, akwai mu ƴan jarida dama muna da lambobin ku, dama su jama'a nake son ka musu wannan bayani akan cewa tunda yanzu ana amfani da waɗannan kafofin sada zumunci na su Facebook ne, Twitter ne, WhatsApp da sauransu ana yayata jita-jita. Kuma abin takaici ko kuma abin mamaki mutane idan suka ga irin waɗannan labaran suka karanta sukan yarda da labaran. Shi yasa nake son kai mu mutane bayani a
hakikanin gaskiya. Idan mutum ya ga abin da ba shi kenan ba, maimakon ya ci gaba da yaɗawa ko watsa kamata ya bincika. Dole ne ma ya kasance ko da ma a Facebook ne ka gani
ko a wani guri zaka san kina ba zaka rasa wani ko wata da kai ka amince muwa ba da zaka tura musu ko da ma baka da alaka da jami'an tsaro da zaka kira a bincika ma sannan ka san matsayin da wannan labari yake kahin kai kai aiki da shi ko kuma ka tura mu wani ko wata.
Abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na Sai Bango Ya Tsage. A huta lafiya.
Madalla a gayi da Jummai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Yace taron hada kan ƙasa da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Yakubu Gawan ya kira yayi daidai duba da yadda hadin kan ƴan Najeriya yake tangal-tangal. Muna fatan kamar yadda muka gani a rubuce na irin makudan kudaden da aka ware domin gyara mana babban asibitin mu na karamar hukumar Rijau dake a Tungar Magajiya. Za mu gani a ƙasa domin lalacewar wannan asibiti yana ci mana tuwo a ƙwarya. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Sako na gaba yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Allahu akbar. Ci gaba da yi wa yara ƙanana fyaɗe waɗanda ba su wuce shekara 5 zuwa 10 ba. Wallahi abin turni da kuma Allah wade. Saboda haka, gwamnatin Najeriya da Niger ƙalubalanku. Sako daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Ibrahim Musa Wada barkillah da jihar Plateau. Assalamu alaikum murya Amurka. Gagarumin shirin koyar da masu lalurar yoyon fitsari sana'o'in dogaro da kai da asibitin ƙwararru ta masu fama da cutar ta yoyon fitsari tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Katsina suka kaddamar abin yabawa ne ƙwarai da jinjina. Muna fatan kulliya za ta biya kuɗin sabulu daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Maci na Yobe. Sai wasiƙa ta gaba daga Babagana Alhaji Dabuwa Guru jihar Yobe. Yace fatan alheri gare ku ma'aikatan VOA Hausa baki daya. A yau ina kira da masu riƙe da akalar kula da kogin haɗe da jama'are da cewar su yi wa Allah da manzonsa su bude wannan dam domin mu al'ummar da ke amfani da wannan ruwa muna cikin damuwa matuƙa na rashin samun wannan ruwa. Kuma hakika idan har ba a bude mana wannan dam ba to tabbas mu manoman kananan hukumomin guru gashuwa da gaidam muna dab da shiga asara amfanin gonakin mu. Da fatan wannan kira nawa ya isa ga kunnuwan da aka yi domin su.
To madalla kafin mu kai karshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
Da mutane 12 ne a tsibirin Bali da ke kasar Indonesia suka fice daga gidajensu domin gudun barazanar take kara karuwa na amon wuta daga tsaunin Agung. Jami'an kasar suka ce waɗanda suka gudun sun samu mafaka a sansanonin gaggawa 500 da aka kafa a fadin tsibirin mai farin jini ga ɗan yawon bude ido. Haka nan ana kokarin kwashe shanu kimanin 30,000 da ke kiwo a da'irar kilomita 12 kusa da tsaunin na Agung. Yau Alhamis ake sa ran wakilan kamfanin Twitter za su gana da wakilan kwamitocin kula da ayyukan leƙen asiri a majalisun wakilai da ta dattijan Amurka dangane da binciken da ake gudanarwa kan shishigin da Rasha ta yi a zaben Amurka a bara. Ganawar wacce za a yi cikin sirri ta kurar aikinsa Facebook shi ma ya yi irin wannan ganawar a farkon watan nan, har Facebook ɗin ya amince zai gabatar wa wakilan majalisun shaidar tallace-tallace har 3,000 da Rasha ta yi ta dandalin da suka jibanci al'amura da suke rarraba kawunan Amurkawa. A Jamus, tururuwar mutane sama da miliyan 1 da suke neman mafaka a shekara ta 2015 cikin kasar ana ganin shine dalilin da yasa jam'iyyar AFD mai kyamar baki ta samu kashi 13 cikin 100 a zaben kasar da aka gudanar ranar Lahadi da ta shige. Gwamnatin kasar tana fatar takawa goyon bayan da jam'iyyar take samu birki ta wajen ganin bakin sun saje cikin hanzari.
To madalla masu sauraron mu anan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu kuma bako damar kiran waya ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Safinatu na tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.